Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Alhamis 11 ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jibuta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi, a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka Almasi Garba. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labaran, za ku ji martanin ƴan siyasar Najeriya akan jadawalin zabukan zaben shekarar 2019 wadda hukumar zabe ta INEC ta fitar. Za ku kuma ji cewar hukumomi a jamhuriyar Niger sun fito da sabon salo akan dabarun yaki da rashawa a cikin ƙasar. Haka kuma muna dauke da shirin nakasa na Usman Ahmad Kabara. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da sakonni da kuka aika mana, amma duk sai kun gaba shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki alƙalin nan na jihar California wanda ya toshe yunkurin gwamnati na dakatar da shirin nan na kare dubban bakin haure daga kura waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba tun suna yara. Wannan al'amarin na nuna kowa yadda tsarin shari'a ya lalace ta yadda babu adalci ma ciki, abinda Donald Trump ya rubuta kenan a kafar Twitter jiya Laraba. Wannan caccakar da Trump ya yi ya auna ta ne kan wani alƙali a jihar California mai suna William Alsup, wanda ya yanke shari'a ta goyon bayan wasu mutane da kuma cibiyoyi ciki har da jami'ar California, waɗanda dukkaninsu suka kai ƙarar gwamnati da zimmar dakatar da yunkurin kawo ƙarshen shirin nan na jinkirta ɗaukar mataki kan shirin ba da kariya ga yaran da aka kawo su Amurka ba bisa ƙa'ida ba, da ake kira daka a taƙaice. Shirin yana kare matasa baƙin haure wajen 800,000 daga kura. Alƙalin ya yanke hukuncin cewa shirin kariya ya ci gaba da aiki har sai an yanke hukunci kan ƙararrakin da aka kai. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ga dukkanin alamu da ƙyar zai gana da babban mai binciken nan na musamman Robert Mueller da ke bin diddigin zargin da ake na cewa kwamitin yaƙin neman zaben shi Trump ɗin na da wata alaƙa da cibiyoyin gwamnatin ƙasar Rasha. Trump ya faɗi hakan ne jiya Laraba yayin wani taron manema labarai bayan da ya gana da Prime Minister Norway Erna Solberg. Trump ya sake jaddada ikirarin nan da yake yi cewa sam babu wani haɗin baki da Rasha. Ya ƙara da cewa ga dukkan alamu ba sai an ma tambaye shi ba. Rahotanni na nuna cewa Mueller ya bayyana ma lauyoyin Trump cewa tawagarsa za ta so ta yi tambayoyi ma shugaba Donald Trump a matsayin wani ɓangare na binciken da ake yi. Trump ya ce wannan binciken ba wani abu bane illa ƙulle-ƙullen 'yan jam'iyyar Democrat. Ya zuwa yanzu dai wannan binciken ya kai ga samun tsohon shugaban kwamitin yaƙin neman zaben Trump Robert Manafort da laifi, a yayin da kuma tsohon mai bawa shugaban ƙasar shawara kan tsaro Mike Pence ya amsa cewa ya yi laifi. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A wani salo na ansa laifi irin wanda ba a saba gani ba, rundunar sojin ƙasar Myanmar ta ce sojojinta ne suka kashe wasu 'yan Rohingya 10 da aka samu garawakinsu makare cikin wani kabari guda. Ofishin yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro ta Myanmar ya fitar da wani bayani jiya Laraba inda ya ce sojoji ne suka kashe wasu da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne waɗanda aka samu garawakinsu makare cikin wani kabari. Ma'aikatar tsaron ta ce za ta ɗau matakin horaswa akan waɗanda suka aikata wannan kashe-kashen da kuma waɗanda ke jagorantar jami'an tsaro a jihar Rohingya. An dai kama mutanen da aka samu garawakinsu ɗin ne a watan Satumban da ya gabata, bisa ga bayanin sojojin, waɗanda sojojin suka yanke shawarar kashe su saboda rashin matakan tsaro da kuma ma'aikata. Ambaliyar ruwa da malalar ƙasa sun hallaka mutane 17 baya ga gidaje da dama da suka ruguza a arewacin birnin Los Angeles da ke jihar California ta nan Amurka, inda watan jiya wata wutar daji ta kokona itatuwa da ganyayen da ke kan tsaunuka. An bayar da rahoton cewa har ila yau akwai mutane 17 da suka bace yayin da a jiya Laraba aka fadada binciken gano mutanen da abun ya shafa, bayan da wata babbar tawagar bincike da ceto ta iso daga karamar hukumar Los Angeles da ke kusa da wurin, tare kuma da taimakon dogarawan tsaron gabar Amurka da wasu karin jami'an tsaron. Ba mu san inda suke ba, a cewar wata mai magana da yawun karamar hukumar Santa Barbara.
Ibrahim Ka Almasi Garba kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wadalla, ƴan siyasar Najeriya sun yi ta tsokaci akan jadawalin zabukan zaben ƙasa da shugaban ƙasa da na gwamnoni da na ƙananan hukumomi, wanda hukumar zabe ta ainihin ta fitar shekara guda kafin zaben, lamarin da ba sabon ba. To ko ya jadawalin yake, ga Madina Dauda daga Abuja da ƙarin bayani.
Hukumar zabe ta ce a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin tarayya a ranar Asabar 16 ga watan Fabrairu shekara 2019, sannan a yi zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da na binnin tarayya a ranar 2 ga watan Maris. Wannan ne karo na farko da hukumar zabe a Najeriya za ta fitar da jadawalin zabe shekara ɗaya kafin a yi zaben, tare da yin gargaɗi cewa daga yanzu za a riƙa gudanar da zabukan ne a ranakun da aka ambata ba tare da ɗagawa ko jinkirtawa ba. Wani abu da 'yan siyasa ke ƙorafi a kai shi ne batun da hukumar zabe ta ce za a yi zaben fidda gwani da warware ƙorafe-ƙorafe da za su biyo bayansu kafin ranar 18 ga watan Agusta na shekara 2018. Shu'aibu Abubakar shi ne tsohon mataimakin kakakin majalisar dokoki a jihar Bauchi kuma ɗan jam'iyyar APC ne.
Kamar yadda na ga timetable na ita INEC, wanda tana nuna cewa za a fara yin primaries a ranar 18 ga ainihin watan August, sannan kuma ta kai campaign zai fara kuma shi a November. To ni ina ganin wannan tsari nata akwai riga malam masallaci, ko dai INEC ba ta san me ta tsara ba, ko kuma ta yi kuskure a tsarinta, ko kuma ta canja tsari bisa yadda aka saba da shi.
Amma a nashi ra'ayin, Dr. Umar Ardo na jam'iyyar PDP ya ce yana goyon bayan matakin da hukumar zabe ta ɗauka tun daga ƙarin rajistar sabbin jam'iyyu har ya zuwa fidda wannan jadawalin.
Wannan da aka fitar, wanda hukumar zabe suka fitar, to ya yi daidai don mu masu neman takara za mu sami lokaci mu shiga takara. In mun sami mun fita a jam'iyyarmu, muna da lokaci daidai wanda ba zai gaji da jama'a ba a yin campaign. Na ba da goyon baya a wannan.
Shi ma shugaban sabuwar jam'iyyar NRM, wato jam'iyyar ceto 'yan Najeriya, Sanata Sa'idu Ɗan Sadau, yana mai bayani cewa
wannan jadawali wanda kuma zabe ta ƙasa ta fitar, jam'iyyarmu ta NRM ta yi matuƙar farin ciki da ganin wannan jadawali. Babban abin sha'awa a ci wannan jadawali ina ganin a tarihin zabe a ƙasar nan. Wannan shi ne karo na farko da hukumar zaɓe ta ba jam'iyyun siyasa cikakken sanarwa mai isasshen lokaci wanda ke fiye da shekara ɗaya kafin ta zo an gaya mana duk abubuwan da za a yi har zuwa zaɓen shugaban ƙasa da zaɓen gwamna da 'yan majalisar jiha.
Waɗannan zaɓuka da ake shirin gudanarwa a shekara 2019 su ne zaɓukan farko a ƙarƙashin jagorancin Profesa Mahmud Yakubu a matsayinsa na shugaban hukumar zaɓen Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Niger kuma, wato hukumomi ne suka sanar da wata sabuwar dabarar yaki da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar. Ga Salimu Muni Barma daga birnin Yamai da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Taron majalisar ministoci na Juma'ar da ta gabata ne ya ba da sanarwar kaddamar da wasu sabbin dubarun yaƙi da cin hanci da nufin sakarwa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya marar gudanar da aiki a ƙarƙashin wata sabuwar dokar da ta haramta yi wa hukumar shishigin da aka saba gani a can baya. Mai shari'a Abdulrahman Gusman shi ne shugaban hukumar yaƙi da cin hanci a Niger.
Yanzu wannan doka, sabuwar doka da anka ɗauka, in mun gani ko mun karanta a shari'a, ba sai mun tambaye izinin mutum ba. Directorman ne muke aiki, directorman mu dauki dossier mai aikin shi. Daya kenan, na biyu wannan doka ta ba mu izini in kana da dukiya mu kama dukiyarka mu rike ta sai an kare. Ta ba mu izini mu shiga gidanka mu yi bincike mu samu. Ta ba mu izini mu hana maka balaguro. Sai mun san yanda kai da dukiyar kasa.
Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yaba da wannan mataki, ko da yake suna ganin zuwa bikin ba bikin bane. Saboda haka Hamidu Sidifodi na kawancan platform ke cewa
an yi ne so daya, an yi so biyu, an ce mu talaka mu yi hakuri duk masu taɓa dukiyar mu za a magani su, kuma har yanzu ba mu ga ai maganin su ba. Sai mu gani ƴan ƙwararru ne ke kama kwana biyu mutum an kashe wata 8 wata 9 sai kuma gidan shi kuma lahiya lauya ci kuɗin shi kenan. In ba mun ga an fara yi ba fisabilillahi duk wanda suke kusa gare su, kusa ga shugaban ƙasa, sun wanda aka zarga da cewa ya wani abu a kamo shi a tahi a yi bincike a ba shari'a haƙƙinta.
Yaƙi da cin hanci wani aiki ne da ya shafi kowa, in ji shugaban hukumar Halsiya. Sannan ya ƙara da tabbatarwa jama'a cewa doka za ta yi aikinta.
Babu mai karhi wanda bai taba dukiyar al'umma ba, shi ne mai karhi. Amma in ka taba dukiyar al'umma ya zamanto kai barawo ne, kana hallaka dukiyar al'umma, murinmu baka da karhi. Da wannan dokoki da anka dauka, da luwakin nan, da strategikin nan, babu hannun shugaban kasa. In kun ga an kama mutum wani, shi ma sai ya samu labari kaman kowa. Abinda doka ta ce mana, in mun yanke mu aika mishi raport. Ba kaman da bane, da ne shi yake cewa ai haka, a'a.
Farautar mahandama dukiyar jama'a na daga cikin abubuwan da hukumomin Niger suka bayyana shirin mai da hankali a kansu a tsawon shekarar 2018. Kamar yadda rahotannin makon jiya suka bayyana cewa shugaban kamfanin takin zamani Kaima ya shiga hannu saboda zarginsa da karkata akalar wasu dubban miliyoyin sefa. Yayin da wasu jaridun wannan mako suka ruwaito cewa hukumar Halsiya ta kaddamar da bincike a ofishin hukumar Alhazai ta Koho da a ɗaya ɓangare wasu ofisoshin jami'an shigid fitin kaya Duan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa.
Obana dai ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bar ni na ji dadi ba. Uban na zayarun zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake ta yi da haifuwa, kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da taba baba ne, gani nan ban da sana baba ne. Hanna sauka da jindiga baba ne, nayi kwace da sata baba ne. Yau na shagiya da taba baba ne, gani nan ban da sana.
To madalla, kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Washington DC. Yanzu ku ƙarfe 2:13 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasa.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Kabara Ahmad zan gabatar. A wannan mako muna tare da wani bawan Allah ne mai suna Sadiq Jilogo, wanda gwamnan jihar Taraba ya bama matsayi ko kuma mukamin mai bayar da shawara ta musamman game da harkar nakasassu, wanda kuma har ya gaya mana cewa akwai wasu ma masu bukata ta musamman din wanda za su yi aiki a ƙarƙashinsa domin tabbatar da cewa an dama da su a jihar. Mun samu mun tattauna da shi game da yadda yake kallon maganar nakasassu ko kuma mutane masu bukata ta musamman a faɗin Najeriya da matsalolin da suke fuskanta, da inda yake ganin su kansu masu bukata ta musamman din akwai fa inda suka zara jiki kan abin da ba fa zai yi ba, amma kuma su ma gwamnati akwai abin da ya kamata su yi wanda mafi yawanci zai yi amma ba sa yi. Saboda haka sai a biyo ma cikin hirar da nayi da shi tiryan tiryan. Assalamu alaikum rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
To da wa muke magana?
Kana ma magana da Comrade Muhammad Sadiq Jalilu.
To menene mukamin ka, dan yana daga cikin abin da yasa na laluboka?
kuma kami na dai kwaran nan mai girma gwamnati jiha ta Hausawa a cikin Dare Bisin Ishaku ya bani mai bashi shawara harkar na kasa
a Taraba
bai ta ga ni kai ba ni ce shi adaba da bar sannan kuma ya saki bada ishin sutan guda biyu ya ce daga kudancin Taraba daya kuma bin da arwacin Taraba
kuma
da ce daga arwacin Taraba makurma ce mace kuma wanda zai ga kudancin Taraba kuma namiji ne makaho
kai kuma wace irin bukata ce musamman a jikinka
ni kuma dogo ne
to wato ya babba kowane wakili ya samu wakilcin mutanansa
eh ya samu wakilcin mutanansa wannan dukkan su zasu yi aikin kashi na matsayin su ga abai ba
to alhamdulillah to yawanci dama abin da muka saba gani shine idan aka yi mukamai na siyasa akan dauki masu shawara a baku ayi wani ne a fa wancan kaza wannan na shugaban kasa wannan na gwamna shin baku a fitowa ku yi takara ko a baku manyan mukamai irin inji an ce ga commissioner inji an ce ga minister menene yake faruwa ne me naka ra'ayin akan wannan
kana ra'ayin da ka fada kuma gaskiya zantuna haka take domin ita abu amari da kana sari ne yanzu an fara abin da muke so mu tabbatar shi ne gwamnatin Najeriya da suke a cikin Najeriya da suke gabaki ina su koyi da wannan abin da ya faru a jihar Taraba ba jihar Taraba ta fara ba da wannan mukamin siyasa ba domin an yi shi a Kano an yi shi a wasu jihohi Plateau sun yi shi Adamawa sun yi shi to kuma ga shi nan dai mu mun a mutu Taraba mun samu wannan kofi ne da mu already an taba yin sa a Bauchi to ban sani ba ko a yanzu akwai shi ban sani ba da amma dai sun taba samu a Bauchi amma wannan sun taba yi yadda a yanzu ma wanda yake nufi wannan siyasa na jihar nan dama na mun kujira din na san da mun kina ne domin duk Adamawa kuma da ka nuna mun shiga ta hu a yanzu to kuma da ka abin alfahari ne da gwamnatin mu especially da gwamnatin kuma ne na arewa ko da ma alamar da yake faruwa domin idan kika san mun kujira sai nisa a wannan harka din
sun dade suna
domin shi ne zan ga baka misali don akwai wani abokin da yake aka bashi wannan abu a yi ne yau babu irin ci gaba da ke kawo ba kuma mu wannan dama da muka samu ba za mu yi wata da shi ba kuma za mu tabbatar da mutane cewa a duk yariya da Allah dora mana na kaza ba za mu iya wata da shi ba za mu tabbatar cewa nan ne duk wani mukami da za a bayar a cikin yakanci za mu yi rikewa da ni kuma shi ne ita wannan abu hikima ne na Ubangiji ba kuma da kasa ba wai ya shafi kuma ba ne kuma dai muka zauna aji ɗaya da masu lafiya mu yi karatu
har ma ku fi so
yawa kuma mu je jami'a tare da su kai dai jami'a shi wahala ne na kasa da yake samu idan Allah ya ka gurbu shi ne kawai gidan sama da sauransu wanda mafi yawanci gire-gire da aka yi a Najeriya ba a kula da mu amma yanzu dai an fara samun ci gaba a siyasance da kuma a gwamnatance kuma mu mun fara tafiya cikin sauri yanzu dai zan baka misali guda yanzu da Plateau ta yi commission na da sani wanda kuma wani aboki na ne wani kurma yake rike da wannan gaba ne wanda kuma
jihar Plateau
muna kokarin mu a Sarab
a jihar Plateau to zaka hada ne da shi kenan
a jihar Plateau
zaka hada ne da shi kenan
dan kaga shi kuma ba zai iya maka zanci haka a jihar ya saboda kurma ne
kurma ne
kurma ne shi
to na gani
shi ne shi amma mamban
ka ce sai dai in naje Najeriya jin ganshi da ido na
yawa
da gani
actually kaga ina son tabbatar maka cewa duk wani dama da za a yi wannan kasa idan ya samu wannan dama ne zai kokari ya tabbatar da ya fiye da mai lafiya domin dalilin shi ne zan ba ka misali a ga da lokacin da dai muka samu wannan dama a Taraba sai na ita wannan office da aka ba mu yi na karshe ne ku din nan kuma a matsayin muna aiki tare da sai uwan mu wanda Allah ya yi mu ruwa da masu lafiya muna kokarin ta da ake din nan wanda dai gurgudu da kwamfutar sun fara yabo sun fara cewa lalle inda ake mun samu wannan daman da ci gaba ya wuce haka a cikin kanta yawa to kuma da kana son tabbatar maka kamar yadda kake tambayar nan duk wani drama da ka sani in dai da ka sani ya samu zai ya fiye ta jima kuma a cikin da ake nan har a waye gari yau mutane masu lafiya su zai ne na kasa mai zai yi limiti siyasa da yi kuma shine domin in kana neman mutumin da yadda dama shi idan ka dube shi mutane suna ganin cewa lalle rayuwa da yake da shi kamar ya shafi dukkan al'amuran rayuwarsa amma shi kuma kokarin sa shine ya zai yi bajinta don a ga cewa lalle shi din shi mai da samu dama zai iya
ba zai gaza ba
a ga da yake din nan muna nema mu wani samu wannan dama din a siyasance mu wayi gari yau a ce membobin House of Assembly majalisar jihohi akwai na karatu a ciki babban marigima shine mu samu shiga a National Assembly wanda dini shine akwai wata doka da ya kasance a Najeriya inda a ce a yanzu a kasan da ake yi a Najeriya akwai makaho a mace zambi da akwai gura zuwa mace zambi wannan doka da yake tafiya a Najeriya da rira makasa da mara musamman abin damuwa a kansa ba har yanzu domin a Najeriya ne ya kasance Najeriya sai sani a karkashin United States amma da dokokin na Majalisar Ɗinkin Duniya amma bisa samun ingancin waɗanda za su iya to gudanar da tafiyar da hakkin samu hakkin na kasa a majalisar dokoki wanda har yanzu da ake tafiya na Najeriya ba ta da wannan doka ne duk da kasa duk da kasa cikin majalisar Najeriya yanzu ta tafiya a karar gudu ne da yanzu ba da doka da zai iya kare shi
sosai
ki ga da kasa tabbatar maka mu na kasa da muka samu wannan dama za mu iya kokari da ku kuma ɗan da rubin ku kuke tallata wa duniya mu tabbatar cewa mun wayarwa mutane da kai akan menene ma na kasa matan ba yanzu wani ma bai san mene ne kasa ba domin idan ya ganka na kasa zan ga kamar karkai nan kamar iyayenka wani na ruwa suke da shi ko kuma wani matsala suke da ubangiji Allah ya jirkire da wannan ba mu amma kuma amma a wani rubuce a rubuce rubuce da mu da muke tabbatarwa duk dan adam rayuwa ne yayi tsare da tinki ta kantin na kasa ba na kasa na kuma zai iya samun ka a ɗakin ka a motsa hawa da sauransu a ko ina ne ba inda bai shafe ka ba
sosai
saboda kuma mutane sun dogara wai na kasa ko kuma Allah ya hana ka kafa ko kuma Allah ya hana ka ido a wannan ba shine ba na kasa ba na kasa tana miki cewa wani halitta ne wanda ubangiji ne wanda ya hana ka a ciki ya jarace ka da wannan dama din misali shine zan ba ka misali yanzu ba mu ta hawan jini kana jin lafiya ne kuma na kasa ne
na kasa ce tunda ba lafiya
na kasa ne kuma ka gane ko
koda ko ciwon siga
kira maka wannan fiye da yake tsammani yawa ka gani da haka ni a kowane lokaci da kuka da muke da shi a idan gwamnati da kuma ɗan siyasa ce wace fahimce mu kurin da kuma babu dama amma kurin da encourage ma sai da zan faɗi shi da
eh sai dinga karfafa muku gwiwa karfafa muku gwiwa
ni da karfafa zuwa sun ka karfafa mana gwiwa domin kar a ringa yi wai komai a cewa tausayi ne ba domin idan kana so sai mana kara tara kashe shi ne amma idan kana karfafa shi to zai kai ga inda baka tsammani
yawa wannan mukamin naka yanzu da ka samu ta yaya zaka ba wa ƴan uwanka gudunmawa
ya akwai hanyoyi da yawa da zan yi ba yanzu da wannan gudunmawa misali shi ne idan nake zan dogara ga gwamnati mafi yawanci da zan ba su gajiya ba ni abin da zan yi amfani da shi zan amfani da wannan dama kamar wannan ofishi da na samu ya dama buɗi ne da dukkan ƙofofi da muke tsammani da zan yi kawo ci gaba a gare su misali da zan yi baka misali akwai ƙungiyoyi masu ƙarfi wanda suke tafiya da harkar da kasa wanda mutane ba son su ba misali zan yi baka misali kamar da CNDP irin su Sigilo Nigeria wanda kamfani na irin sadarwa na wayoyi da sauransu akwai san lafi musamman da cutarwa a kan makasar su wa'annan hanyoyin za mu bi mu tabbatar cewa lallai mun kawo inganci da kuma ci gaba da abin makasar su domin idan wasu kungiyoyin sun zo ba sa yi da makasa ba rai abin ya tafi gwamnati alhamdulillah tun da dai yanzu mun zo mun samu wannan dama din kuma gwamnati muna cikin ta za mu amfana da wannan dama din mu tabbatar cewa lallai duk wani taimako da zai iya zuwa yalo a waje ko kuma cikin gida kuma fara mun kawo shi ga yan dama din makasar
su
ingancin
rayuwa da kyau. Duka a nan shirin yau ya kammala sai in Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu dasa daga inda ya tsaya wannan hira. A madadin shi Sadiq Jilogo, mai bawa gwamnan jihar Taraba shawara ta musamman game da harkar nakasassu. Julie Leathers Gresham ita ce wadda take hada mana sauti kamar yadda yake zuwa muku. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
To ma dalla a gaida Usman Ahmad Kabara yanzu kuma ga sharhin jaridun na kasar Ghana.
Za mu so masharhin jaridun na yau ne da jaridar Ghanaian Times wadda babban labarin ta shine an harbe sojoji uku da ɗan sanda ɗaya. Jaridar ta ce majalisar na tsaron jihar Ashanti ana sa ran da za ta yi wani taro domin duba maganar harbin sojoji ɗin da 'yan sanda da an kai waɗanda suna a cikin rukunin 'yan aiki da cikawa da aka tura domin su fidda makiyayen daga cikin gunduman wato Asante Achiman North da ke a cikin jihar Ashanti. Har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times 'yan tsagera a Tamale sun farwa 'yan sanda sun ka kuma lalata mototi. Jaridar ta ce mazauna yankin Gbolahogu da ke cikin garin Tamale da ke can jihar arewacin kasar nan a ranar Litini sun farwa 'yan sanda suka kuma lalata mototin aikinsu. Wannan ya faru ne yayin da 'yan sandan sun ka tafi can unguwar domin ceto wata mace da matasa ke musgunamawa da zargin cewar mai ya ce. Sai kuma babban jarida ta kasar Ghana wadda babban labarin ta shine za a soma shari'an manya na hukumar sadarwa ta kasa wadanda ake zargin sun jawo wa kasa hasaran dala miliyan 4. Jaridar ta ce za a soma shari'an babban darakta da wasu manya na hukumar sadarwa na kasa guda 3 da kuma wani dan kasuwa wadanda ake zargi da jawo wa kasar hasaran dala miliyan wato 4 a ranar 16 ga watan Janairu shekaran nan. Har yau dai a jaridan ta Daily Graphic, shugaba Akufo ya gargadi matasa su yi amfani da damar da gwamnati ta gabatar musu. Tsohon shugaban kasar Ghana John Aje Kunkufo ya gargadi matasa su yi amfani da shirye-shiryen da gwamnati ke gabatarwa su samar wa kansu dukiya da arziki ta kafa kamfanonin kansu. Daga Daily Graphic sai Daily Guard wadda ke fadan cewar shugaba Akufo na jogaran yunkurin da matasa ke yi na samun aiki. Haka kuma sai wannan labarin na a cikin Daily Guide, ɗan galansi masu hakan ma'adinai ta barauniyar anya 13 an daure su daurin shekaru 39. Da haka muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kuma da Allah a gaida Radwan Abbas. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum gidan radio America, kuna tare da Aminu ne daga tantin babbar karamin hukumar Bokar Jihar Plateau. To game da ta'addan da aka gama wanda suka ikirari da cewa dan banga tsakanin Taraba da Biliyan, to lallai muna kira da shugabannin Najeriya su yi kokari a bincike waɗannan mutane don an saba mana irin wannan abubuwa sai a dinga ta horar da ta'adda daga ba a zama fama da su suna ta jawo ma mutane bala'i iri iri. Da fata dai Allah Ubangiji ya sa a bikita waɗannan mutane a gano wani iri mutane ne dai a gurfanar da su a gaban kulliya.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Bishai daga Garbace da karamar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Hakika waɗannan mutane da aka kama iyakan Taraba da Benue kuma suka ce sun filin JPM ne, abin mamaki ne a ce filin JPM rike da makaman AK-47 shirake da makamai da alfarusai da suke nufi da wannan. Hakika wannan ya kamata mahukunta su yi bincike mai zurfi su gano ko sun tsuwa ne kuma daga ina suke samun waɗannan bindigogi, a kuma gano shugabanninsu da ma waɗanda suka afasa su, domin babu abin da suka tanada waɗannan ɗin banda neman tsare zaure su yi.
Madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki alƙalin nan na jihar California wanda ya toshe yunkurin gwamnati na dakatar da shirin nan na kare dubban bakin haure daga kura waɗanda suka shigo ƙasar ba bisa ƙa'ida ba tun suna 'yan yara. A halin da ake ciki kuma, shugaban na Amurka Donald Trump ya ce ga dukkanin alamu da ƙyar zai gana da babban mai binciken nan na musamman Robert Mueller da ke bin diddigin zargin da ake na cewa kwamitin yakin neman zaben shi Trump ɗin na da wata alaka da cibiyoyin gwamnatin ƙasar Rasha. A wani salo na ba sabon ba, rundunar sojin ƙasar Myanmar ta ce sojojinta ne suka kashe wasu 'yan Rohingya 10 da aka samu garwakinsu makar cikin wani kabari guda. Ofishin yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro ta Myanmar ta fitar da wani bayani jiya Laraba inda ya ce sojoji suka kashe wasu da ake kyautata zaton 'yan ta'adda ne waɗanda aka samu garwakinsu.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da Solomon Abu da ya shirya ya kuma ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsin Mr. Jimmy Cook, Baba Yakubu Makeri ke sallama da ku. Sai anjima. Assalamu alaikum.